Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yako Makeri. Dakarun Ukraine sun mamaye arewacin Kyiv mai cike da tarkace, kuma suka lalata tankunan yakin Rasha a daidai lokacin da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya zargi sojojin Rasha da suka fice da barin nakiyoyi. Mai baiwa shugaban kasar Ukraine shawara Oleksiy Arestovych ya ce sojojin na Ukraine sun sake kwace sama da garuruwa 30 a ƙauyuka a yankin. Tun lokacin da Rasha ta sanar a wannan mako cewa za ta sassauta ayyukan sojinta a kusa da babban birnin domin maida hankali akan yakin gabashi. Sashen leƙen asirin sojin Burtaniya ya ce dakarun Rasha sun yi watsi da filin saukan jirage na Hostomel a wata anguwar arewa maso yammacin babban birnin, inda aka yi tagwabza yaƙi tun ranar farko da aka kai mamayar. A gabashin ƙasar kuwa, ayarin motocin kungiyar agaji ta Red Cross ya sake neman kwashe fararen hula daga tashar ruwa na Mariupol da aka yi wa ƙawanya, bayan da suka dakatar da wani yunkuri da suka yi a ranar Juma'a saboda rashin tabbacin tsaro. Amma ba a san ranar da wannan sabon aiki zai isa tashar ruwan ba har sai akalla yau Lahadi. Wani babban jami'in Amurka ya shaida wa kamfanin dillancin labarai Reuters cewa sasantawa da Majalisar Dinkin Duniya ke jagoranta a Yemen lokaci ne mai muhimmanci a cikin shekaru kusan 7 da ake gwabzawa da juna, kuma yana begen bangarorin da ke rikici da juna da kasashen duniya za su iya samar da zaman lafiya mai dorewa a kasar da yaki ya daidaita. Wakilin Amurka na musamman akan kasar Yemen, Tim Landesky, ya ce sulhun da Majalisar Dinkin Duniya ta yi na tsawon watanni 2 tsakanin kawance da Saudiya ke jagoranta da kuma kungiyar Houthi mai alaka da Iran wadda ta fara aiki a jiya Asabar, wani mataki ne na farko na tsagaita wuta na dindindin. Idan kasashen duniya da bangarorin za su iya yin aiki tare, wannan zai iya kai ga tsagaita wuta mai dorewa da kuma tsarin siyasa da zai hada kowa, wanda a ƙarshe zai ba da tsari ga sabuwar Yemen, inji Landesky a wata hira da aka yi da shi a Amman. Yakin ya kashe dubban mutane tare da jefa miliyoyin mutane cikin yunwa. Shirya aikin dakatar da tashin hankalin a duk faɗin ƙasar ya faro ne daga tattaunawar zaman lafiya a shekarar 2016. Ruwan sama kaban da bakin ƙwarya a ƙasar Brazil ya haifar da zaftarewar laka, wanda ya sanadin mutuwar mutane aƙalla 14 a garuruwa da ke gabar tekun kudancin ƙasar da kuma yankin Bazada Flumins na jihar Rio de Janeiro, a cewar hukumomin jiha da na ƙananan hukumomi a jiya Asabar. Masu aikin ceto sun amsa kiran waya 850 a cikin sa'o'i 24 da suka gabata, kuma sun samu damar kawo mutane 144 cikin aminci a yankunan da abin ya shafa, inji hukumomin jihar. Rio de Janeiro ya fuskanci mummunan yanayi a cikin watanni 2 da suka gabata. Zaftarewar ƙasa da ambaliyar ruwa a watan Fabrairu ya kashe kusan mutane 240 a yankin Petropolis a tsaunuka da ke sama da Rio de Janeiro, a cewar hukumomi a ranar 23 ga watan Maris. Magajin garin Paraty Luciano Vidal ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa muna da iyalai sama da 70 da ba su da matsuguni. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Asabar, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya gudanar da babban taron gangamin neman sake zaɓensa, inda ya yi alƙawarin samar da ci gaba da zaman lafiya a shekaru 5 masu zuwa, sai dai yaƙin neman zaɓen nashi na fuskantar tsaiko. An yi wa gangamin nasa take da McKinsey Affair, mai sunan wani kamfanin Amurka da aka yi haya don ba da shawara ga gwamnatin Faransa akan gangamin rigakafin COVID-19 da sauran manufofinta. Wani sabon rahoton Majalisar Dattawan Faransa ya yi tambaya game da yadda gwamnati ke amfani da masu ba da shawara masu zaman kansu, kuma ya zargi McKinsey da kin biyan haraji. Wannan batu dai na ƙara ƙarfafawa abokan hamayyar Macron gwiwa da kuma farautar shi a wuraren yaƙin neman zaɓe kafin zaɓen shugaban ƙasar Faransa a zagaye na farko a ranar 10 ga watan Afrilu.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki done, kasuwa
akai miki done,
kasuwa a kasashe ya take, kasuwa a kasashe.
Assalamu alaikum, barka da kasancewa da ku a wannan lokaci. Za mu kawo muku wannan shiri na kasuwa akai miki done. Yau shirin zai zo muku ne daga kasuwar Singa, wacce take cinikayya ko ake cinikayyar kayayyakin masarufi a tsakiyar birnin Kano. La'akari da cewa gashi Azumi ya gabato, don haka za mu tattauna da 'yan kasuwa da masu sayya mu ji yadda wato kasuwar take garawa. Galibi da aka ce kasuwar Singa a Kano an fi karkata ne ga cinikayyar ababen masarufi kamar su shinkafa da taliya da man girki da wato dangogin kayayyakin masarufi na yau da kullum. A tare da ni kuma akwai wato ɗaya daga cikin masu kantuna. Malam Yusuf
Ahmad a nan kasuwar Singa Market.
Malam Shehu, ya kasuwa?
Alhamdulillah.
Da me lami ake saiwa?
Ko mure kayan da yake namu suna da ɗanyuwa, akwai bama mayonnaise, akwai salad cream da waken gwangwani da ketchup da tumaturi na gwangwani da na sachet da su sweet corn da duk dai dangogin kayayyaki na kanti da ake siyarwa, mara kayayyaki da yawa.
Shagon da ku gina kwalan da ba kula shari ne ga alama.
Ya dai ka ban haka.
To waɗannan kayayyaki daga da ka lissafa, yaya yanayin kasuwar su yake misali?
Kasuwar alhamdulillah ko da yaushe dai aka fito yau da gobe dai, duk da dai ma cewa yanzu kasuwar ta dan zama ƙasa-ƙasa dai, maybe sai an yi albashi kuma duk mutane za su dan zo, amma duk da haka ana dan tabawa dai.
Gashi ka Azumi yana gabatowa kuma kana cewa kasuwar
to ai yanayi gasan yanzu kasuwar ta dan canza ne, idan wata ya dan kama farko farko shi ana cewa dai an yi albashi, mu kuma muna ganin canji da cewa an yi wannan albashi.
Yaya zancen farashi?
To farashi ne sai godiya, an godiya Allah tunda kayayyakin wasu ana cikin sayar da su ma ne, duk abun da ka siya to insha Allah kana gama siyarwa da ribar da ka ci da komai ma sai ka hada mai ba ma za su ce ka ba, sai ka nemo wani tukwa inda ka sai katan 100 a farashin misali 1500, to yanzu idan ka saida ka ci ribar 20,000 a wannan 1500 din, mai rishe ka si kayan 1560 ma an kaiwa.
Yanzu shi ba ma dinnan, ka sani da ke daga karkara nake, yana ne farashin sa misali?
Ba ma mayonnaise dai muna sayar ita yanzu naira 19,500, kasancewar ma dai duka ba a kwana uku ba da farashin, muna zaman zaman mai kamfani ya zo ya kari a lokaci ɗaya turo da ƙarin naira 1300.
A lokaci guda
kamfanin suna ba mu kayan a naira 18,500, amma kawai sai suka kwayi gari da cewa kawai farashi ya yi affecting from today, abinda za a ɗauki kayan naira 19,800.
To sauran kayayyaki ba?
To sauran kayayyaki dai duk ga tumatiri nan dai alhamdulillah, tumatiri yanzu shi ma ya dan fara
kaman tumatirin gwangwani.
Tumatirin gwangwani da na sachet da kori duk dai muna sayar.
Farashin su kuma yake?
To farashin tumatirin gwangwani akwai na 15,000 na da kuma na 8,500, 9,000 har zuwa 10,000 da aka
kace masu kantuna daga ina da ina suke zuwa.
Ai mu gaskiya masu kantuna ko da kowa mu ko daga ina suna zuwa, dan ko jiya na siyarwa da ɗan Niger kaya da ɗan Kamaru duk suna zuwa, ɗan Niger duk ɗan Gombe ka san Kano akwai albarka, duk yawanci ko daga ina da in ka kasa kaya muna rufasto mu gaskiya da yawa, musamman Maiduguri, Gombe, Katsina, ɗan Niger dewa gaskiya muna rufasto mu sosai.
To wannan tashin farashin bai shafi yanayin zuwan su ba?
Gaskiya ya shafi ne yanzu, wasu wani yanzu idan ya ce kuɗin mota yanzu ko a yau ɗin nan akwai kwastoma na daga Zibiya, sai dai waya yake a ɗora musu kaya. Insha Allah su yaya misali an fi kaya ga tsada ga kuɗin mota, ka ci abinci ka yi waya, yawanci sai dai su ɗan yi waya bil su turo kuɗi ta akawun ɗora musu kaya a mota, dai shi ne dai kayan ya ɗan yi affecting ɗin gaskiya kwastomi sosai, don da yawa ba ba sa iya zuwa.
Masana ne mana kasuwar Singa, ina kawo muku yadda take kasancewa game da farashin kayayyakin masarufi da wannan kasuwa ta Singa ta yi shura a kansu. a tare da ni akwai wani bawan Allah. Yalla bai ya sunanka?
Sunana ni kuwa ya kace.
Me ake sayarwa?
Muna sayar da kayayyakin yau da kullum, kayayyakin masarufi da yawa.
Kamar me da me?
Kamar su taliya, madara. Ya
wato ya kasuwa take ci?
To kasuwa yanzu hiri hakuri wallahi. Kayan yayi tsada ba ba. Ana ganin misali kamar ko azumi ya zo za a dai sai kayayyakin duba kuɗi hannun jama'a. Sai dai ma dai ake.
Kenan yanayin kasuwar zuwan mutane ya ragu?
Zuwan mutane ya ragu sai ba kuɗi hannun jama'a.
To farashi fa?
Farashi ya cilla. Don kullum kayan karuwa yake.
Yanzu magana bi ka faɗa, ka ce mutane ba su da kuɗi. Kuma kana cewa farashi ya tashi. Galibi abinda aka sani a yanayin kasuwa idan ba masu saya farashi yana sauka ne.
Ai wannan ba ya sauka ne. Gashi yanayin canjin mu. Kamfanika sun kara na gida sun kara na wuce sun kara. Kaji abin da ke faruwa.
To ku ya kuke kenan?
To hakuri miki.
A kuke sayarwa mutane?
Haka ake sayarwa.
Ya so shi mai saya wanda zai kai bakin salati ta kare a kansa kenan?
To har mu ma yi ne rai, tun ba ni ba ni ba su sai. Eri kawai harka ce ta yau da kullum kana yi, ka kawo kai sosai ka sabo da yawa. Ni kawai ga ka taso a kawo namu ki kake yi.
Ali Muhammad ne so falai ne ji amma yau zamu zo mu sai kaya an kace shi 10,000 gobe za ka iya dawa a ce ma 12,500 a ce ma kamfani kuma alhalin ba kamfani kullum in ka zo mu muna roƙon gwamnati da ke duba da wannan hawan farashin kaje da duba yanayin saboda gaskiya ba a taɓa shiga yanayin da ɗan adam ɗan kasuwa suke rashin abinda suka ga dama su ƙara kuɗi yanzu kamar su ga shekaran jiya mun zo mun sayi shi 20,000 amma yau mun zo an ce 25 kullun haka ake yau abinda ka siya gobe ba shi bane man gyada ga shi nan cheese din nan 27,000 muke sai sayan jiya mun sayi shi an ce 20,000 kullun irin wannan yanayin kake ciki a wannan kasuwar da kuma kana duba da mutane ko su to siya wa al'umma azumi wata ne na albarka da zai bi amma ba wani sauci ba wani sauci da su mutane suna cewa
masarare ɗaya daga cikin wato kwastomomi kenan ke kokawa game da yanayin hawan farashin kayayyaki musamman masarufi musamman a wannan lokaci ga kuma wani dan kasuwa a kusa da ni malam me ka masaya ya sunanka kuma
sunana Abdullahi Abdullahi Sani
yawa me ka masaya ga ka kasuwa
wannan nazo saya wannan tumatir na sace
yawa tumatir gwangwani kenan
eh da madara
da madara an saya ne ko za a saya
na saya
to yaya zancen farashi
gaskiya farashi haka saboda sabanin wasu kayan shekaran jiya ina zuwa sayan kayan nazo na saya kuma yanzu kuma na zama kowanne ya ƙara kuɗi a dai ba ga kuma bangaren da madara
to gashi azumi yana gabatowa kuma ana ta cewa ku yan kasuwa ku dinga yi mutane rage gashi kuma ka ce ka samu kariya kenan
kuma to ai kasuwa ce da bai ta gaci haka abinda ka sai ka kawo ka je ka rusa ma ga mutane kuma ka ka rabu da shi inda ai ba zama kai ba zai ga horon
asalare har yanzu muna kasuwa singa kuma kamar da muke gaya muku muna tare da yan kasuwa da suke sayar da kayan masarufi a wannan kasuwa a tare da ni kuma ga wani malam malam ya suna
sunana mai koyi eh muna sayar da kaya kala kala kaya kama daga omo zuwa kayan taliya da kayan abinci su magi da dai kayan masarufi kowanne
to ga azumi yana gabatowa ka ce kayan masarufi taliya da magi din nan ya lamarin farashi
eh to gaskiya ka gane gabaki ki dai kaya ma ba ma wai iya wayannan da ka ambata ba kowanne yana ƙara motsawa ne duba da yadda azumin yake tawa bukatar kayan tana karuwa ke kuma kayan kowanne za ga yana tashi amma kayan magi dai kamar suna da rage kuɗi ne amma a yanzu haka sabanin rago kayayyaki amma kayan omo kullum suna ƙara kuɗi ne
ya batun shinkafa kana sayar da taliya ko shinkafa
eh ina sayar da taliya
na'am
eh gaskiya taliya wata biyu baya ma zuwa yanzu dai gaskiya kusan farashin da dai ake yi dai yana nan sai dai ya dan ƙari wanda ba za a rasa ba naira 20 zuwa 50 dai a kuma ƙara samun ragi dai a haka dai ake tattara cudawa dai ake tafiya
to ya tun da ana azumi na karatuwa wannan karatuwar azumi ya shafi yanayin farashi
za mu iya cewa haka tunda kaga masu yan uwan masu sai da siga har yanzu suna korafi siga bai zauna a kasuwa ba idan an same shi za ga nan da nan ne sai ya kare sai kuma na hannun wanda suka siya su kuma za su ƙara kuɗi ne sai an yi dole ji tsada abin da yake faruwa kenan
to yanayin kwastomomin zuwan su fa
akwai kwastomomi suna zuwa amma gaskiya akwai dan tsaiko akwai dan tsayi koduwa da yanayin yadda garin yake dai ba a cewa komai.
Sunan malamin?
Sunana Malam Ali.
Yawa. Masarare ina tare da malam.
Farashin me ka zo saya da bele me ka zo saya?
Ni shuga na zo saya.
Yawa, me suka
mai?
Yawa, me suka cewa nan?
Shuga 25,000. Sai mai 30,000.
Da nawa kake saya?
Da 25,000 nake saya.
To ya ga kudi ya karu kuma ana ta cewa ya kamata a ce an rage farashi. Ya za a kwatanta da maganar misali yanayin ba azumin bara da na bana?
An dai bara ne da azumi duk kusan ɗaya ne da bara da bara. Indai azumi ya zo dole sai an yi wannan abu. Indai azumi ya zo daman dole ne sai farashi ya canza.
Wai canjin farashin nan a ina ne gizo ke saka?
Canjin farashi ko da ina akwai saboda su gaskiya masu kuɗin suna dan ajewa suna ƙara farashi. Mu kuma kaga wanda ba shan madara in azumi ya zo zai siya dole ce tsada. Wanda ba sayan mai in azumi ya zo dole kai yadda kake bukata a gidanka in azumi ya zo dole ka samu canji dole ka dada kyautata musu fiye da yadda kake. To duk abin da ba a siya da aka dawo kuma kowa yana kokowa siya dole ne tsada. Zai zama yayi kadan ne yasa gaskiya. Da kuma masu kudi gaskiya suna kakkarawa dole sun san zai tsada.
Yanzu da aka maka zo ƙarshen wannan shiri na kasuwa a kanki dole na wannan mako daga wannan kasuwa ta Finga kuma a madadin dukkanin waɗanda suka dafa shi ya kammala sunana Mahmud Ibrahim Kwali da na gabatar miki cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki dole kasuwa
akai miki dole
kasuwa a kasashen ya take kasuwa a kasar mu.
Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Enwana masu sauraro barkamu da warhaka. Sunana dai Reverend Fadanu Bala dake nan Ecclesiar Our Lady of Perpetual Health Catholic Church. A yau ina so yi mana tsokaci ko kuma yi mana gargaɗi akan mahimmancin zaman lafiya. A wannan lokacin ibada lokaci ne da ya kamata mu yi addu'a ga Allah domin ya kawo zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya da dukkan duniya baki ɗaya. Yayin da muke ta fama da tashin-tashin wanda ya kunshi rashin zaman lafiya a ɓangaren siyasa, addini da ƙabilu. A daidai wannan lokaci kuma na ibada ya kamata mu yi azumi mu juyo ga Ubangiji mu roƙe shi gafaran zunubanmu da dukkan inda muka yi kurakurai muka kuma haddasa rashin zaman lafiya a duniya baki ɗaya. Yadda shi Ubangiji Allah zai mana jin ƙai ya kuma gafarta mana kurakuranmu. Kamar yadda aka bayyana mana a littafin Annabi Ishaya Sura 52 aya 7 take cewa, me yafi wannan kyau a ga manzo yana zuwa ta kan duwatsu ɗauke da albishir mai daɗi labarin salama ya yi shelar nasara ya ce wa Sihiyona Allahnki sarki ne. Mu yi ƙaunar juna kamar yadda Allah ya ƙaunace mu. Idan mun ƙaunaci juna kamar yadda ya ƙaunace mu za mu yi tafiya a cikin ƙaunarsa salama kuma da dawwama a gare mu. Bari Ubangiji Allah ya ba mu fahimi da alherinsa yadda za mu yi zaman salama a tsakaninmu.
Madalla, yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan cutar ulcer ko gyambon ciki kamar yadda Hausawa ke kiran cutar. Musamman da ake gab da fara azumin watan Ramadan kuma mutane na alakanta cutar da rashin cin abinci ko kuma zama da yunwa.
Ta 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 ta
Cutar ansa ko gyamban ciki cuta ce da ke haddasa raddi wanda yake zuwa yana daukewa. Haka kuma cutar tana da hanyoyi da dama da take bayyana a jikin dan Adam. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki a shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan cutar ulcer ko gyamban ciki kamar yadda Hausawa ke kiran cutar.
To gyamban ciki wani rauni ne ake samu a cikin ciki. Wannan tantani da ya shafe cikin ƙuryar cikin shine yake samun dan rauni. To sai ya kasance yana da zafi kuma matuka saboda duk abinci idan ya taba ko kuma ruwan da yake ci shi fatar cikin take fito da shi ruwa da sanadarai idan suka taba wurin zai kawo ciwo. To wannan shine ake kira gyamban ciki.
To likita me ke kawo cutar ulcer ko gyamban ciki?
To akwai abubuwa da dama da za iya alakanta su da gyamban ciki. Na farko akwai wanda yanayin mutum, akwai wadanda ba za a ce gado ba amma zai kasance suna da saurin samun irin wannan gyamban ciki da an samu matsaloli. Akwai wanda magunguna ne suke jawo musu kamar irin abubuwan da ake cewa non-steroidal anti-inflammatory drugs, wanda family ne na magunguna irin su aspirin, irin su ibuprofen, irin su naproxen da sauransu, ko irin su steroid abinda aka fi sani da su prednisolone. Akwai wasu magungunan kuma da su ma za su iya kawowa. Sannan akwai kwayoyin cuta wanda za su iya kawo gyamban ciki, musamman akwai kwayar bacteria da ake ce mata kwayar cuta jinsin bacteria da ake ce mata Helicobacter pylori, tana ya kawo shi wannan cuta ta alsa ko kuma ta ta'azzarata. Sannan idan mutum ya shiga abin da ake cewa stress, wato damuwa da matsatsi, yana iya kawo ciwon alsa, abin da ake cewa stress ulcer. Waɗanda suke zama ba sa cin abinci na tsawon lokaci, to a cikin cikin nan akwai sinadari na acid da bangon ciki yake fito da shi da sauran sinadarai. Sai kasance idan babu abinci za su iya yi wa wannan fata tantani da yake rufe cikin cikin illa, sai ya kawo ulcer. Saboda haka waɗannan su ne abubuwan da suke kawo ulcer.
To likita, musamman ma da mutane ke alakanta cutar da zama da yunwa ko kuma rashin cin abinci, shin mai cutar zai iya yin azumi?
To ya danganta da yanayin cutar da kuma tsananinta. Akwai wanda za ta yi tsananin da ba zai iya yin azumi ba, akwai wanda kuma zai iya azumin shi, akwai wanda zai iya azumi idan yana shan magani. A cikin abubuwan da na manta ban yi magana ba, abin da zai iya kawo ulcer shine kamar kuna. Kunan nan za ta iya zama ko ta wuta, ko ta ruwan zafi, ko kuma ta wasu sinadarai kamar mutum ya haɗi irin su acid ko kuma wani magungunan ko na abinda ake magana cewa strong alkalis ko bases, duk za su iya kawo cuta. Ko abinda ake cewa poison, poison wato shine a ce guba kenan, guba za ta iya kawo ita ma ulcer a cikin cikin nan. Saboda haka ya danganta ga yanayin ciwon shine zai sa a gane cewar mutum zai iya azumin nan ko ba zai iya ba.
Yaya ya kamata masu cutar su kula da kansu?
To na ɗaya dai akwai mutanen da suke ɗauka suna da ulcer kuma ba lalle ulcer gare su ba. Abin na farko idan mutum na da cutar shine a tabbatar ma da cewar ulcer ne, sannan a sa shi akan maganin da ya kamata a sa shi. Sannan dokoki na abinci wanda zai iya tayar da ciwon nan za a ba shi shawara. Idan likitan shi ya duba ya ga cewar ta yi tsanantar da ba zai iya azumi ba, to zai ba shi shawara. Wani za a iya ba shawara cewar ya daga azumin gaba daya, wani za a iya ce mai ka yi daya ka huta, ko kuma ya danganta dai da yanayin ciwon. Wani ko zai iya yin azumin shi gaba daya, yana shan maganin shi yana kuma azumi.
To likita, musamman ma da kai maganan likitan shi zai ba shi shawaran nau'in abincin da ya kamata ya ci ko ya kaurace, to shin ma wani irin nau'i na abinci ne ya kamata masu cutar ulcer su kaurace ko kuma ya kamata su rika ci, musamman ma a cikin wannan wata na Ramadan?
To abincin da yake da yaji zai tada ciwon ulcer kuma zai ta'azzarata. Abincin da yake da maiko sosai shi ma zai tada ciwon ulcer. Sannan cin abinci da zafi zai iya tada ciwon ulcer. Abin da yake mai kaushi kamar misali irin waɗanda aka soya irin su alkaki misali kamar kilishi da sauransu wanda suke da tauri da za su yata da alsa. Abin da yake da tsami kamar tsamiya kamar lemon tsami ko zobe mai tsami ko lemo mai gas ko irin su coffee, sannan kuma dama duk wanda aka gane yana da alsa akan ba shawara idan mai shan taba ne ya guji shan taba, in yana shan giya ya guji shan giya, in yana cin goro ya guji cin goro, saboda duk waɗannan sinadarai ne wanda za su iya tada ciwon alsan nan.
To likita, daga ƙarshe wace shawara zaka ba wa jama'a domin kare lafiyar jikinsu, sa'annan kuma masu alsan nan yanda za su yi azumin su cikin kwanciyar hankali ba tare da an samu alsan ta tashi ba?
To da farko kamar yadda na yi bayani, akwai waɗanda suna da ciwo su ɗauka ciwon alsa ne wanda ba lallai alsa din ba ne, saboda akwai ciwuka da suka yi kama da na alsa. Saboda haka abu na farko shi ne a tabbatar da ciwon alsan ne, sannan a tabbatar an samu maganin da ya kamata na alsan ne, sannan kuma a bi dokokin da aka tsara wa mutum. Insha Allah in ya sha maganin shi waɗannan dokoki zai iya yin ibada shi kamar yadda ya kamata, kuma zai zauna lafiya.
To likita, kamar wasu irin cututtuka ne ma ke kamanceceniya da cutar alsa?
To akwai abin da bai kai alsa ba, misali a ce gastritis, shi ba wai ya zama gyamban ba ne, amma yana kusa da ya zama gyamban, kuma kusan shawarwarin da ake bayarwa da maganin sun yi kama sosai da na alsa. Sannan akwai wata tsoka da take tsakanin ciki da kirji wadda a likitance ake ce mata diaphragm. To wannan jikin tsoka a bayanta akwai kofofi inda abin makogoro yake bi da kuma hanyar jini yake bi. To akan samu abin da ake cewa hiatus hernia, sai kasance wani gefe na ciki kusa da makogoron inda makogoro shiga ciki yana iya bullitsowa yana shiga cikin kirji, zai iya bada ciwo, matsanancin ciwo kamar na alsa, amma ba alsa bane. An sha maganin da dan samu sauki, amma za a dade ana fama da shi. Kuma akwai magunguna da ake yi wani lokacin har ayi aiki ya danganta ga tsanancin ciwon. Akwai abin da ake cewa bile reflux, wani ruwa ne daga cikin madaciya da idan ya fito zai shiga bangaren yan hanji na farko sai yayi kasa. To akwai waɗanda maimakon yayi kasa din nan sai yayi sama sai ya dawo ciki, in ya dawo ciki zai ba su ciwo da zafi kamar yadda ciwon alsa yake. To su ma akwai magunguna da ake bayarwa da dabaru na canza yanayin al'amura na rayuwa da abinci da yanayin kwanciyar su da lokacin da ya kamata su ci abinci da za a ba su irin wannan shawara. Sannan akwai wasu cututtuka wanda su ma sun so su yi kama da alsa din wanda ba lallai na alsa ba ne, kamar abin da ya shafi ita madaciya da kuma abin da ya shafi abin da ake cewa pancreas. Wannan duk a likitoci za su tantance a tabbatar da ciwon nan daga ina yake, kuma a ba mutum shawara.
Masu sauraron mu, kada da ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. Da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu don gudanar da azumi lafiya, musamman masu cutar alsa ko kuma gyamban ciki. Mu huta lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu ta shirin mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Mayaga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet, wato boahausa.com ko kuma sashinhausa.com, ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashinhausa@boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.